تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلا چي بي البركة مسلا چنگو اللغا لكينا چي كينغ رمبوچي أجار بوچي وانا يمچي نالي تنن يو تقوس قوت رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا لأليه دا أربعين wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2019. A wannan lokaci da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surati Taha, kamar yadda muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu. Akwai tambayar da muka samu game da na tambaya game da ingancin, yake cewa menene ingancin kayayyakin tarihi na annabawa da manzannin Allah wanda ake sawa a kafafen sadarwa. Abin da ya shafi annabawa da suka gabata, annabi tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa alaihi salam, galibi duk abubuwan da ake sawa shaci faɗi ne, ba su da wani inganci ko kana. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa bai taba fito da wani abu ya ce ga wani abu na wani annabi da ya wuce ba, ce ga sandarsa ko ga hularsa ko ga takalminsa, bai taba ganin wannan ba. Kuma waɗancan al'ummomi ne da Allah ya yi ta halaka su gaba ɗaya a kifar da duniyar, ko halakar da ita duka, me zai saura a cikin irin wannan lokaci? Akwai waɗanda gaba ɗaya al'ummomin ma ba a ma samun su kwata-kwata. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fahal tara lahum min baqiya, shin kana kabir shi burbushinsu? Da haka wani ya fito ya ce zai iya kai mutane kabarin wani daga cikin annabawa, duk yawanci karere ne, kamar yadda Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Al-Istiqama Iqtida'u Sirat Al-Mustaqim yake ambata cewa da yawa daga cikin kaburbura da ake nunawa a Sham, to ƙasar Syria a yanzu, ke cewa kabarin annabi Hudu ko kabarin annabi Shu'aibu, duk waɗannan ƙarerai ne ba gaskiya a ciki. To ba ma annaba waɗanda suke ɗan kwashe shekaru masu ɗimbin yawa da gushewarsu daga bayan ƙasa ba, hatta sahabbai da wahala a iya nuna wani kabari a ce ga kabarin wani daga cikin sahabbai. Yanzu hatta shuhada a Uhud, an dai san cewa an binne su a Uhud, da kuma waɗanda aka binne a Baqi makabartar Madina, an san cewa an binne sahabbai da yawa a nan, amma babu wani wanda zake da tabbacin cewa wannan shi ne kabarin wani, wannan shi ne kabarin wani. In ka ga wani ya nuna wani kabari ya ce na wani ne, to kawai yana shaci faɗi ne, molanka ne kawai, amma ba wai ba wani tabbaci da yake nuna haka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai Allah ya tsare kabarinsa, shi ma Allah ya yi masa, ya tsare shi da shi da Abubakar da Umar, aka tsare su ta yadda ba yadda za a yi wani mahaluki yanzu ya iya cewa ya shiga gurin. Galibi ko wani labari da kake ji na cewa an shiga ciki ko wani ya shiga, duk ƙarya ce, ba gaskiya ba. A yadda aka yi zubin gurin, yadda gurin yake, ba ma zai shigo ba, ba ma wata kofa da mutum zai shiga, wata su waɗanda suke kula da gurin ba sa iya shiga, saka ba wanda zai iya ce maka ya shiga ciki. Wannan kuma Allah subhanahu wataala ya yi haka ne domin ya tsare aqidar wannan al'umma, kada a bar irin waɗannan abubuwa a cikin jama'a, mutane su riƙa bautar su ba Allah ba, mutane su riƙa jingina musu wani abu na tasiri na bayarwa ko hanawa ko neman ceto da su ko neman waraka maimakon Allah. Domin Allah subhanahu wata'ala ya koyar da wannan al'umma cewa shi kadai ne mai bayarwa, shi kadai ne mai hanawa, shi kadai ne mai daukewa mai cuta warakarsa. Fa idza baridtu fa huwa yashfin wa in massaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. Haka babu mai yaye cuta sai Allah subhanahu wata'ala. Abubuwan kuma da ake dangana su daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko a ce ga sandarsa, ko a ce ga hularsa, ko a ce ga gashin gemunsa, ko a ce ga warin takalminsa, wannan ma duk galibinsa wato shaci faɗi ne. Yana da wahala wani ya iya tabbatar maka da cewa wannan warin takalmin tabbas na manzon Allah ne, ko ya tabbatar maka da cewa wannan kwagirin manzon Allah ne, ko ya ce maka wannan gashin tabbas ba kokonto gashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda yake da irin wannan tabbaci, sai dai kawai shaci faɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya bai bar wasu abubuwa da yawa ba, bai bar wasu kayayyaki da wasu suturu da wasu ababen hawa da wasu sanduna masu yawa ba. Bare har su ta yawo a cikin al'umma saboda shekara 1000 suna nan. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari, hadisin Amr ibn al-Harith yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba taraka dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wa ba taraka shay'an illa baghlatahu wa silahahu wa sadaqata. Annabi bai bar wani abu na dinari ko dirhami ba, wato zinariya ko azurfa. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar wata baiwa ko wani bawa ba, ce ga bawansa ko baiwarsa, duk waɗanda da suke bayansa ya yanta su. Ya ce bai bar komai ba sai alfadarinsa da dabbarsa ta hawa, wato taguwarsa, sai kuma silah makaminsa, ce sai kuma gonarsa, gonar fadak wacce ciki ne yake ake samun abin da yake ciyar da iyalansa. Cewa bai bar wasu abubuwa ba, bai bar wasu tarkace ba. Abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ɗan kaɗan daga sitirinsa sun kasance a hannun wasu daga cikin sahabbai, kuma yadda sira ta nuna kowane sahabi yakan ɓoye abu ba ya so ma ya fita daga hannunsa kada ya je rasa. Kamar Ummu Salama, akwai wasu gasussuka na Annabi sallallahu alaihi wasallama tana ɓoyewa idan wani ba shi da lafiya ko wata ba ta da lafiya, akan aiko mata sai ta ba da wannan gashin wa zuba ruwa a yi tabarruki da shi, wato a nemi albarka, a nemi waraka, domin ana tabarruki da atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wurinta yake, an ce bayan ta koma ga Allah ya zama a hannun Anas, daga nan kuma ba a san hannun wa ya koma ba. Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi, kamar yadda ya zo cikin sahih Bukhari, yana da wata tufa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajensa. Da ya zo barin duniya sai ya yi wasiya cewa in ya mutu a yi masa likafani da ita. Haka aka sa ta a matsayin likafaninsa, aka binne shi. Daga babu maganar kuma wanda ya ci gaba da cewa ya mallaki wannan tufar. Wasu abubuwan kuma, wasu dalilai suka zo suka ɓace, kamar zoben Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ba farko yana hannun Sayyidina Uthman, yana sanye da shi, da ya zauna a hannun Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, ƙarshe ya zo sannin Sayyidina Uthman. Daga hannun Sayyidina Uthman ya faɗa rijiya, wata rijiya da ake kira Bi'ru Aris, ya faɗa cikinta. Shikenan daga ranar ba wani kuma wanda zai ce baka ga zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In wani ya faɗa haka, to ƙarya yake, a gaskiya ya faɗa ba. Zoben ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rijiya a Madina, ba kuma wanda ya ce ya tsamo shi. to haka abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kwagirinsa da wani gwadansa da yake rufawa a ƙarshen daular Abbasiyya lokacin da Tatar suka ci Bagadaza da yaki daular Abbasiyya a shekara ta 656 a lokacin duk suka kokona duk abin da suka ci karo da shi daga ciki har da sandar Annabi sallallahu alaihi wasallam da burdarsa wannan burda ta shi wato gwadansa da sandar da kusan khalifofi duk su ta suke sawa musamman ranar Idi sukan sako ta su riƙe kwagirin da Annabi sallallahu alaihi wasallama su filin Idi da shi su yi hudu ba wannan khalifa ya tafi ya bar wannan bayansa to khalifa na ƙarshe al-Mu'tadil billah al-Musta'sib billah wanda shine Tatar suka yanka lokacin da suka shigo gari to a lokacin sun yi kone-kone na fitar hankali kusan ba abinda suka bari ba tare da sun kona shi sun lalata shi ba to a wannan rikita-rikitan ne aka kona kan taburdar Annabi sallallahu alaihi wasallam qadibinsa za ka duba littafin al-atharun nabawiyya na wani malami Ahmad Taimur Basha ya rubuta ya kakkawo rubuce-rubuce da yawa na malaman tarihi game da wannan to haka ire-iren waɗannan da yawa za ka yi ta samu a Dimashq lokacin fitinar Taimur Lang a Dimashq shi ma a lokacin an ƙona an abin abubuwa da yawa waɗanda da ake jingina su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin an rasa su amma tafiya ta yi tafiya kuma sai ka ga kowa sai ya fito da wani abu sai ce ga takalmin manzon Allah ya ce ga hulan manzon Allah ga rigan manzon Allah ga gashin manzon Allah shi kenan sai a rika dafifi a kansa shi kenan ya samu abin neman kuɗi abin tara duniya ana layi yana nuna wa mutane sai ka ji gashin manzon Allah a India gobe ka ji shi a Turkiya yi ma ka ji shi a Kano wai da ba za ka same shi ba a shekara 1327 da na kwaso wajen gashi 40 da wani abu duk aka ce na manzon Allah ne a Istanbul kadai a garin Istanbul kadai kamar yadda mai al-athar nabawiyya yake faɗa Ahmad Basha Taimur ba Muhammad Taimur Basha a shekara daya a gari guda sai da aka samu gashi wajen 40 da wani abu ko da uku ne don aka ce duk wannan gashin manzo Allah ne a ciki ana wasu manyan sarakuna kyauta da wasu an ga sarki ya kai za masa kyauta sai a dausi lidiya bashi to a gaskiya babu wani abu da yake tabbaci da wani zai ce maka gashi wannan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam takalmansa a Dimashq a lokacin fitinar Taimur Basha a lokacin suka bace sai batu na biyu game da matasa maza da mata wanda suke amfani da kafofin yada labarai ko kuma kafofin yada zumunta social media ce waɗanda ake amfani da su ko ta hanyar 'yan siyasa ko wasunsu a saya musu data a ba su suna ta rubuce-rubuce wani lokaci ana yi wa wasu ƙarerai ana cin mutuncin wasu a wani lokaci har ta malamai da manyan mutane duk sai ka ga cewa ana amfani da waɗannan kafofi ana cin mutuncinsu yaushe yake magana a kan a yi nasiha game da wannan ta fuskar addini abu shakka ta fuskar addini haramun ne mutum ya cima wani zarafi haramun ne mutum ya faɗi wasu baƙaƙen maganganu a kan wani Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ko da at-tanabuz bil alqab ka riga jifan mutum da wani suna da baya so suna kawai ka jefe shi da sunan da baya so ce wala tanabuzu bil alqab bi'sa al-ism al-fusuq ba'da al-iman fa man lam yatub fa ulaika hum adh-dhalimun Allah ya kira wannan zalunci ne kuma duk wanda bai tuba ba to a gurin Allah azzalimi ne shi. To ballantana kuma ka faɗi wasu bakaƙen maganganu ko ka faɗi wasu ƙarerai ka jingira ma wani wanda bai ji ba bai gani ba, wanda laifi ne babba wanda Allah ba zai yafe wa mutum shi ba har sai wanda aka yi wa laifin ya ce yafe, wanda kuma irin wannan abu ne mai wahalar gaske. Ka ci mutuncin wannan, ka zagi wancan, ka ɓaci wancan, ka lalata sunan wannan, to ya za a yi ka iya samun afuwarsu gaba ɗaya. Kada mu manta da hadisin al-muflis da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da yin hadisi ne mai ban tsoro. Ya kamata a ce duk sanda mutum ya yi tuna shi, in ma yana da wannan halin, in ma saye shi aka yi, in ma kuɗi aka ba shi, in ma sa shi aka yi, in ya tuna to ya ja da baya ya ce ya fasa, ya tuba ya koma ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai cewa sun san al-muflis, wato ya shashe wanda aka yi masa wasosu na arzikinsa. Sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wala dinar, ce ai al-muflis ya shashe shi ne wanda aka wayi gari ba shi da dirhami ba shi da dinari, wato ba shi da komai a hannunsa, duk abinda ya dan mallaka ma saboda basussuka da kudaden al'umma da ya karba bai biya musu, bai biya su ba. Alkali ya yi gwanjan komai nashi an washe shi, suka ce wannan shi ne wasashe. To sun ba da ansa gwargwadon abinda suka sani a nan duniya kenan. Annabi ya ce a wasashe shi ne wanda zai zo ranar alkiyama ya zo da salloli da azumi da kyawawan ayyuka manya-manya da sadaka sada zumunci, amma kuma ya zo ɗauke da laifuffuka, wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha, ya daki wannan, ya zagi wancan, ya cuci wancan, ya ɓaci wancan, ya yi ma wancan kasafi, mutane da yawa ya yi wa ɗaiɗaiku, ya yi wa jama'a, ya yi wa ƙungiyoyi. فتؤخذ من حسناته بكاوى وأيوكن سأبا موانا بكاوى وأيوكن سأبا موانا أي تبيع لك شكين وانا أنن كاوى وأيوكن يزول سو حتى إذا فنيت ولم يقضى ما عليه سأيوكن سنقاري بكما بيا با قواسو سي ألاي سنا جلن أزوكن سو شيكو مدع أبن زي بيا وانا اللي ففكا باسو سكا ناسو ديتي بابو يا قاري. To a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai a rika kwasar laifuffukansu, kuma ana watsa masa, ana kwasa ana watsa masa, sannan Allah subhanahu wataala ya bani a kwashe shi a watsa shi wuta. To alal haqiqa in mutum zai rika tuna wannan ranar da irin wannan matsayar, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, kuma rana ce da babu makawa la raiba fihi, to abu shakka ba zai yadda ya sayar da lahirarsa ba saboda duniyar wani, don wani ya samu biyan bukatarsa shi ya yadda ya sayar da lahirarsa ba zai yi ba. Babu wanda zai taimake ka a gaban Allah, babu wanda zai cece ka, kowa a ranar ta kansa yake, duk dangantakarka da shi kuwa ballantana wani baka ma san shi ba bai san ka ba, illa iyaka ya saka wani mummunan aiki ne kana yi, babu kuma wani uzuri za ka gabatar wa Allah idan har ya shafi haƙƙin wani. Allah yana karɓar tuba, yana gafartawa bawa idan shi tsakaninsa ne da shi kai wa Allah laifi, Allah na iya yafe maka. Amma idan wani daga cikin bayansa ka taɓa, to fa Ubangiji ba zai ce ya yafe maka kawai haka nan ba, dole sai kun warware da wannan da ka taɓa, da wannan da ka cuta. Allah ya ce wa man ya'mal su'an wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajri Allah ghafurur rahim, ce wanda duk ya yi mummunan aiki ko ya zalunci kansa ya bar wani abu da Allah ya wajabta masa bai yi ba, mai astaghfirullah, Allah ya ce sannan ya nemi gafarar Allah, ya ji Allah ghafurur rahima, zai samu Allah bai masa gafara. Amma da ya zo wajen haƙƙin ɗan adam, man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, kaga na ce mai ce ba sun mai astaghfirullah ya ji Allah ghafurur rahim, saboda anan gafara, neman gafara kadai ba ta fishe da mutum ba, wallahi ba za ta fishe shi ba, wanda duk ya kirkiri wani laifi ko wani ya riki wani sabo ko wani laifi ya jefa ma wanda bai ji ba bai gani ba Allah ce hakika ya dau wani kire babba a kansa wanda zai zo da shira na gobe kiyama maganar a yafe masa haka kawai bata taso ba shiga hakkin mutane abu ne mai girman gaske abu ne mai hadarin gaske saboda baya dacewa kowane irin mutum ne ce ka dauki salon kawai yi masa yarfe da kage da ƙarya da baci saboda kawai dan wani ya ji dadi ko ka dada ma wani ko wani ka biya masa wani ya bukata sai ta biya wannan mummunar ta'ada ce musulmi an gina mana zamantakewar mu akan kyautata zato ko labari da ka baka cewa na yayi kaza yayi kaza baka da tabbaci to ka kyautata zato da farko ce ta yi ko ba haka yake nufi ko ta yi ba haka yace ba ko ta yi kaza ba ka dau wani abu ka gina akan wannan ba wannan shine az-zannus al-hasan kyakkyawan zato da ake so walaula in sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khairan qalu hadha ifkum mubin lacha ina ma da suka ji labarin mu'minai maza da mata sun yi warkin su kyakkyawan zato sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa ka kyautata ma dan uwanka zato kanka ka kyautatawa dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim saboda ka dan uwanka wani bari ne naka in ka kyautata masa zato ka kyautatawa kanka su ce wannan kage ne mabayyani su nisanta kansu daga yayata wannan abu laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim ce da a ce da suka ji irin wannan mugun labari cewa suka yi ma yakunu lana an natakallama bihadha bai dace da gare mu mu rika fadar wannan maganganu ba sarki ya tabbata gare ka wannan kire ne kage ne mabayyani ka ubangiji ya ba mu tarbiya mai kyau da haka mu yadda wasu su lalata mana tarbiyar mu su jefa mu cikin wani hali da zamu zo muna da na sani ranar da na sani ba za ta yi mana amfani ba gina rayuwar mu kamar yadda Allah subhanahu wataala da manzansa suka dora mu akai su kan malamai kuwa wannan yana da hadarin gaske saboda malami wanda yake karantar da maganar Allah da manzansa matukar dai ka yarda cewa maganar Allah da manzansa yake karantar da mutane koda yana da wasu laifuffukan da kai ka hango cewa laifuffuka ne ka sani cewa suke shi da lalata shi da fitar da wato martabarsa daga idan mutane kokarin lalata wannan sabon na Allah ne da yake isarwa kada ka dubi cewa kai ai kai abu ne akan sa shi kadai haka kan akan a'a yana da wani dauri yana da wata rawa da yake takawa a cikin al'umma yana isar da wani sako da Allah yake so a isar mutane kuma suna karuwa da wannan sakon da yake isarwa to yayin da ka zo kai kokarin ka lalata shi to fa aikin da yake yi ne kake lalatawa kar ka dauka shi kadai ka lalata a'a ka lalata wannan makamin da yake tsaye a kansa shi yasa koda malami yana da laifuffuka ko yana yi ba daidai ba ne kai kokarin gaba ɗaya sai ka sauko shi gaba ɗaya ka yi ƙasa-ƙasa da shi yadda mutane za su daina da damuwa da shi in kai haka baka kyautawa addininka ba kuma babu wata riba da kai ka ci kuma babu wata riba da addinin da kake tuciya da shi zai ci na sha faɗa kuma na sha maimaitawa Issar Ibn Taymiya da malaman zamaninsa waɗanda suka yi ta sa'ayi babu inda ba su kai sun kai goro sun kai bari akan yadda za su shiga an kashe Ibn Taymiya ba ba wai maganar ko a daure shi kadai ba ko a kore shi kawai ba a'a sun yi sa'ayin bayan da za a kashe shi a zubar da jininsa a jefe shi da yayi ridda ya bar musulunci an sha kai shi gaban alkali an sha kai shi gaban masu mulki ita fafatawa da su amma lokacin da ɗaya daga cikin masu mulkin aka shirya masa juyin mulki kuma daga baya duk mulkin bai nasara ba, aka gano akwai hannun waɗannan malaman bid'a din da suka yi ta kokarin kariya kalar Ibn Taymiyyah, suka yi kokarin wato halaka shi, da zama da an gano da hannun sa wanda mai mulkin, sai yasa aka kira masa Ibn Taymiyyah, yake gaya masa gafa abin da ya faru. Mutanen nan da suke ta kokarin su halaka ka, gashi ashe ni ma sun hada kai da wani babban makiyina, ana so a hanbarar da ni daga mulki, kwace mulkin daga hannuna. Saboda haka waɗannan ba mutanen Allah bane, ba malaman kirki bane, ba kaza ba kaza bane, don haka yanzu fatawarka nake so kawai ka faɗi me kake so a yi musu, an gama. To da yake Ibn Taymiyyah alim ne rabbani, malami ne na Allah, ba wai yana abin da yake yi bane don ya huce haushin kansa, a'a, duk inda Ibn Taymiyyah yayi zafi zaka samu yana yi ne don Allah. Amma mu'amalarsa da waɗanda suke gallaza masa, in ka koma tarihi za ka ga mu'amala ce mai kyau. A lokacin sai ya fusata a gaban wannan mai mulki, yake cewa da shi, me kake nufi, wannan su ne malaman al'umma, in ka kashe su wa zai ci gaba da karantar da al'umma? Ka duba fa, bai ga cewa a to shi kenan, shi yanzu abinda yake so ya samu ba. Sai ya fara faɗa, ya ce waɗannan su suke karantar da mutane, in ka kashe su wa za ka bar wa al'umma, kuma wa zai zo ya karanta da al'umma addini? Ya nuna ɓacin ransa, ya nuna rashin goyon bayansa ko kaɗan a cutar da su. Shi ne ɗaya daga cikinsu Ibn Makhluf, yake cewa al'amari Ibn Taymiyyah sai Allah, mun yi ƙoƙarin yadda za mu ga mun hallaka shi, ba mu yi nasara a kansa ba, shi yau ga shi Allah ya ba shi iko a kanmu, amma ya fi mana, bai yi amfani da damar da ya samu a kanmu ba. To haka ya kamata a kalli sha'anin wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufa ya zama ɗaya daga cikin masu isar da saƙon Allah, a yafe masa wasu abubuwa, wato alherinsa ya cece shi ko da yana da wasu laifuka, to alherinsa, wannan alherin babba ya kamata ya cece shi. Don haka ya kamata mu tsawatu, kuma gane cewa duk wani abin da muke yi a nan shuka ce muke yi, kuma za mu girbe ta kana gobe kiyama. Da zarar aka ce mutum ya faɗi ya mutu, to fa shikenan, duk abin da ya riga ya mutu da shi zai tafi lahira, kuma shi zai can zai gani. Allah ya mana da kyau.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
الله سبحانه وتعالى يقول يا بني إسرائيل يا كو يا إن إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم حقيقة من سيرر دكو دك مكينكو شين فرعون لجماعة وواعدناكم جانب الطور الأيمن كما مكيمكو الكورن غانوا a barin dama na dutsen dore wa nazzalna alaikumul manna wassalwa kuma muka saukar muku da manno daga sashen tsuntsun salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku wala tatghaw fihi kada ku shishiki cikin sa fayahilla alaikum ghadabi sai fushina ya tabbata akan ku ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وند حشينا كو يتبت اكنسا تو حقيقه يا هلكا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى lalle kuma ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya kuma yi aiki na ya yi imani ya kuma yi aiki na kwarai sannan ya shiryu Allah subhanahu wataala bayan ya tsirar da annabi Musa alaihi salam kamar da muka jijiya shi da mutanansa Allah ya hallaka Fir'auna da rundunarsa waɗanda suka fito domin cimma annabi Musa alaihi salam da mutanansa to sai ubangiji subhanahu wataala yake ƙara tunawa banu Isra'ila girman ni'imar da ya musu su sani cewa abinda suka samu daga ubangiji subhanahu wataala na kulawa da yadda ya kubutar da su ya tsirar da su daga wannan babban abokin gaba wanda su kansu sun tabbatar in fito na fito za su yi da shi da abinda suka mallaka na duniya na makami ko yawa ko karfi babu inda za su ji ya fi su komai ya fi su yawan jama'a ya fi su karfin mulki ya fi su karfin duki ya fi su karfin makamai saboda haka ba su da wani abin da za su iya nuna masa a duniyance wanda zai sa har su iya galaba a kansa amma ubangiji subhanahu wataala ya ba su makamin da yafi kowanne wanda da shi ne kuma Allah ya ba shi nasara shine makamin imani imani da Allah subhanahu wataala da kyakkyawar aqida wannan imanin da suka yi shine da shine Allah subhanahu wataala ya ba su nasara suka murkushe wannan wato mugun azzalimin shugaba wanda yake wato mai cikakken karfi Allah ya ba su wannan nasara saboda wannan imanin nasu shine bayan sun wato sun fita daga wannan gangi sun sabu kansu to sai Allah subhanahu wataala yake ƙara tuna musu waccan ni'imar da ya musu wasu daga cikin malamai sun ce wannan maganar Allah subhanahu wataala yayi ta ne ga Yahudawan zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tuna musu ni'imomin da yawa kakanninsu da ni'imar da yawa kakanninsu kamar su yayi wa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a su waɗannan banu Isra'il din da ke tare da Annabi Musa alaihi salam su ne Allah ya gaya musu wannan wato kamar akwai kalmar kulna da aka shafe ta ba a faɗe ta ba kamar Allah ya ce kulna ya bani Isra'ila sai muka ce ya ku banu Isra'ila kad anjaynakum min aduwikum har zuwa ƙarshe don haka ubangiji yana tuna musu wannan Allah ya ce kad anjaynakum min aduwikum mun tsirar da ku daga makiyanku daga makiyinku shine Fir'auna da rundunarsa wato wannan ita ce mafi girman ni'ima aka fara da ita ni'imar tsirarwa domin da a can suna rayuwa ƙashin Fir'auna rayuwa ta bauta ta kaskanci suna rayuwa a matsayin bayinsa bayin jama'arsa suna musu bauta to sai Allah subhanahu wataala ya musu ni'imar tsirarwar da ya musu ni'ima ya tsirar da su daga wannan bauta shi yasa sai aka fara da ita qira'ar jumhur qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum da nunul jam da take nuna girmamawa wato Allah subhanahu wataala yana cewa munyi amma qira'ar hamza da kisa'i da khalaf qad anjaytukum min aduwikum wa wa'adtukum janib at-tur al-ayman wato da siga ta ifradi ta'ul mutakallim wannan daidai da fadar Allah subhanahu wataala yake wanda ta zo a cikin bakara la ce idhra jaynakum min ali fir'aun tasumunakum su'al azab yudhbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim cikin wannan aya Allah ya nuna musu wannan ba karamar jarraba bace ubangiji ya fitar da su daga cikin ta ce ku tuna lokacin da muka tsirar da ku daga jama'ar fir'auna da suke gana muku mummunar azaba suna yayyanka ƴaƴanku maza suna barin ƴaƴanku mata da rai ce lalle a wa fi dhalikum a cikin hakan da yake faruwa da ku akwai jarraba daga ubangijin ku mai girma sannan wa idh farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun mu ku tuna lokacin da muka dare ruwa wato kogi bikum a dalilin ku a sababin ku fa anjaynakum muka tsirar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka nitsar da mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna wa antum tanzurun alhalin kuna gani a gaban idon ku domin ku tabbatar da cewa makiyin ku ya gama hallaka wato a gaban idon ku Allah subhanahu wataala yayi wannan cikin suratul dukhan Allah yana cewa walaqad najayna bani isra'ila min al'adhab al-muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifin Allah ce hakika mun tserar da banu isra'ila daga azaba ta wulakanci wato azabar wulakanci ita ce azabar da suke ciki tare da wato suke ciki a kasar Masar na bauta Allah ce ya kubutar da su daga fir'auna innahu kana 'aliyan lalle shi ya tabbata mai girman kai ne mai ji da isa min al-musrifin kuma ya tabbata daga cikin mabarnata to Allah ya kubutar da su daga wannan mugun azzalimi mabarnaci sannan Allah subhanahu wataala kuma ya tuna musu ni'imar shari'a da ya ba su domin bayan kubutar da su sun rabu yanzu da babban kalubalen da ya kaddabe su suna buƙatar kuma wani abin da zai zama tsari da rayuwa don ba zai yiwu a ce ga al'umma tana zaune babu wani abin da zai tafiyar da zai tsara rayuwarta ba su san abin da ya dace da abin da bai dace ba su san haƙoƙin junansu su san ya za su yi zamantakewa da junansu to shi ne sai Ubangiji subhanahu wataala kuma ya yi musu ishara zuwa ga wannan ni'imar ta biyu ita ce ni'imar sabar musu da shari'a da tsarin zamantakewa da tsarin bautar Allah wa wa'adnakum janiba at-tur al-ayman muka yi muku alƙawarin ganawa a barin dama na dutsen duru wato Allah subhanahu wataala ya yi musu alƙawari na zai gana da annabi Musa alayhi salam yayin da suke tare da shi ya saukar masa da at-taura wanda ciki ne za su samu shiriyar da za su yi amfani da ita a nan rayuwa ta duniya kuma za ta yi musu jagoranci zuwa ga lahira Allah ya ce wa wa'adnakum wa'ada tana kasancewa daga bangare guda biyu wato ba daga bangare guda bangare na farko wato kamar Allah subhanahu wataala yana cewa mun umarci annabi Musa alayhi salam cewa ya zo domin mu gana da shi kaga wannan wa'adi ne ta bangaren Allah subhanahu wataala sannan shi kuma annabi Musa alayhi salam ya ansa wannan wa'adi ya zo lokacin da aka nemi shi ya zo kaga shi ma wannan alkawari ne ta bangaransa wa'adi ne ta bangaransa shi yasa sai zama muwa'ada sai zama mufa'ala ta bangarori guda biyu wa idh wa'adna Musa 40 layla da lokacin da muka yi alkawari da Musa na kwana 40 janib at-tur shi ne barin dutsen tur an sifanta wannan da al-ayman wato na dama dama anan ba ana nufin daman dutsen ba don dutse bai da dama da hagu shi dutse bai da sai dai kai da kake tsaye ka kalli gabas misali kai kake da dama da hagu idan mutum ya kalli gabas to a bangaren kudu zai zama shine damansa bangaren arewa zai zama shine hagunsa to anan kamar ana cewa bangaren damanku daman wanda yake da dama su ne su mutanen kansu Ibn Atiyya yana cewa kalmar al-ayman anan tana daukan ma'ana biyu za ta iya daukan ma'ana biyu ko dai al-ayman ana nufin daga al-yumnu ne mai albarka janib at-tur al-ayman ay at-tur al-mubarak dutsen nan mai albarka dutsen tur kalmar al-ayman tana nufin mai albarka tunda kalmar al-yumnu da larabci tana nufin albarka ko kuma al-ayman ana nufin dama ga abin da yake da hagu da dama kamar mutum Allah ya ce wa wa'adnakum muka yi muku alkawari alkawarin a wasu gurare Allah ya nuna annabi Musa ya yi wa alkawari banda sauran banu Isra'ila wanda ya ce wa idh wa'adna Musa 40 layla to kaga annabi Musa shi aka yi wa alkawari to amma tare da shi akwai banu Isra'ila akwai waɗanda kuma a cikinsu aka zaɓa wanda su za su tafi su je su raka annabi Musa wajen wannan ganawa waftara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina haka akwai mutane 70 waɗanda su ne kamar wakilai tunda duk abu in ya danganci jama'a da yawa ba za a ce kowa da kowa sai ya zo ba amma kowa su zaɓo wakili wanda zai wakilce su su raka a cikin waɗannan gidaje ko ƙabilu 12 ko gidaje 12 da suke tare da annabi Musa waɗanda ake cewa al-asbat to su zaɓo wakilai waɗanda su za su wakilce su a wajen wannan ganawa da Allah zai yi da Annabi Musa alaihi salam. To tunda su wakilan su ne, kaga kamar suna yi ne da yawun duka sauran Banu Isra'ila. To shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce muka yi muku alkawari, ba a takaita abin akan wakilan ba, saboda in har da wakilcin su suke yi, to kamar da su gaba ɗaya aka yi, cewa wa'adnakum, muka yi muku alkawarin janibat turil ayman, wato ganawa a yabarin dutsen duru na dama. Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya kawo magana daga An-Nahas, yake cewa Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi Musa alaihi salam da fita da mutanansa domin yayi magana da shi, su kuma su ji, domin su tabbatar da cewa abinda zai zo musu da shi daga Allah ne, ba wai wani abu ne ya zo musu saboda yadda suke da taurin kai. Mutanen da za su ce arina Allah jahara, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara, ba za mu yarda mu imani da kai ba sai mun ga Allah baro-baro. To wanda za su rika faɗa wannan magana, to in yau ya zo ya je bayan kwanaki ya dawo ya ce Allah ya ce ya ba ni littafi, gashi ku zo ku bauta wa Allah yadda wannan littafi ya koyar, ba maki su ƙaryata shi, sai su ba su yarda ba. To shi yasa Allah subhanahu wataala ce su zaɓo wakilai su zo da su, sai da za su yi magana Allah zai magana da su wakilan suna gurin. Wannan shi ne alkawarin da Allah subhanahu wataala ya yi musu, ya ce cewa ya yi musu. Ko kuma wasu daga cikin malamai suka ce Annabi Musa alaihi salam shi aka yi wa alkawari ya je ya karɓo attaura, kuma wani attaurar da zai karɓo saboda abu ne da ya shafe su, shi yasa aka ce alkawarin nasu ne. Allah ce wa nazzalna alaikum almanna wassalwa, muka saukar muku da almannu da assalwa. Malamai sun yi ta saɓani daban-daban dangane da batun almannu, menene ake nufi da almannu din nan. Wasu daga cikin malamai suka ce almannu wani abu ne mai zaƙi da yake wato zubowa daga bishiyar citta zanjabil, wasu suka ce shi ne almannu ɗin. Wasu kuma suka ce a almannu wani abu ne da yake sauka daga sama kamar raɓa, haka yake zuba kuma yana da zaƙi, saboda haka shi suke iba suna sha. A Ibn Kathir a tafsirinsa yana cewa maganganun malaman tafsiri da suka yi dangane da almannu, ce maganganu ne waɗanda suna kusa da juna. Daga cikin malamai akwai wanda ya ce almannu ɗin ta'am ne, abinci ne. Akwai wanda ya ce almannu ɗin sharab ne, abin sha ne, ba abinci ba ne. To shi ne yake cewa abin da yake zahiri wallahu alam shi almannu ɗin na Ibn Kathir, yake cewa shi ne dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya musu baiwa da shi a lokacin na abinci ko abin sha. Duk wani abin da za su ci su sha a lokacin shi ne Allah ya kirawo da almannu. Abin da suka samu ta bagwas, wato bagwas ba tare da sun wahala ba, ba tare da sun yi wani aiki ba, to shi ne yake cewa falmannul mashhur, mannu wanda yake ya shahara, ya ce in aka ci shi shi kadai to za a ji kamar an ci abinci kuma an shawarta alewa mai zaƙi, shi kadai zai zama makufin a matsayin abinci ko matsayin alewa. Sannan wa in muzija bilma, in kuma aka gauraya shi a ruwa, sara sharaban tayyiban, sai zama abin sha mai daɗi, sai zama wani mineral. Ce idan kuma aka haɗa shi da wani abu daban, to sai kuma ya ƙara ba da wani nau'i daban, sai zama kuma wani samfuri ne, wani test ne daban kuma za a ci. To saboda haka a nan yake cewa walaysa huwal muradu min al-ayati wahdahu, to amma ba wai wannan mannu din shi ake nufi ba, za ka ga wasu malamai suna fassara shi da darba. To wannan wani bangare ne watakila daga cikin abin da aka saukar musu, amma dai dukkan wani abinci ko abin sha a lokacin da suka samu ya shiga cikin wannan almannu din. Saboda haka almannu ba abinci ne kala ɗaya ba, dukkan wani abu da Allah ya hore musu a cikin wannan sahara wanda za su ci su sha ba tare da sun wahala wajen nemansa ba, ba tare da sun wahala wajen girka shi ba, to wannan shi Allah ya kira almannu. Abinda zai kara tabbatar da wannan hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Sa'id ibn Zaid annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'un lil-'ayn. Al-kam'a wani abu ne da ake haƙo shi a cikin ƙasa, kamar girman sa kamar kankana haka yake, ana samun shi a guraren da suke da zafi haka, inda yafi samuwa a gurin da yake zafi kamar nasa junubul sharqul mamlaka, gabashin ƙasar Saudiya suna da shi sosai. Za a shiga kamar cikin Sahara a haka ƙasa, a yi ta haka, a yi ta haka, sai a tono shi, za a gan shi girman sa kamar kankana haka yake. To yana da daɗi sosai. Sannan kuma annabi ya ce ma uhu ruwansa in aka ɗiga mai ciwon ido yana bashi, yana warkar da ciwon ido. To kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta wannan kam'a da cewa tana daga cikin mannu. Kaga ashe mannu ba abu ɗaya bane, daga cikin abin da aka saukarwa banu Isra'ila akwai shi wannan kam'a ɗin, wanda suka riƙa samun sa a cikin Sahara cikin sauƙi ba tare da sun wahala ba, kuma abu ne mai daɗi. Haka ne yazo cikin hadisin Tirmizi, hadisin Abu Huraira da sanadi Hassan, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ajwatu min al-janna wa ma'uha shifa'u min as-summi wal kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'u min al-'ayn. Annabi yace al-ajwa, dabinan ajwa daga dabinan al-janna ne, cewa ma'uha ruwan ajwa da za a tatse shi, shifa'u min as-sum yana maganin, wato yana maganin dafi. Cewa al-kam'a ta kuma kam'a yace min al-manni, tana daga cikin mannu da Allah ya saukarwa banu Isra'ila. Cewa ma'uha ruwanta shifa'u min al-'ayni, yana bada waraka, wato yana warkarwa daga ciwon ido. Saboda malamai suka ce wannan hadisi yana nuna cewa kam'a tana daga cikin abin da Allah ya saukarwa banu Isra'il da ya halitta musu a cikin wannan tafiya da suka yi ta yi ta ɗibuwa shekara 40. Abu Ubayd, wanda daga cikin malaman lugha, yana cewa an kira abin almannu saboda yana kama da kyauta, abin da duk aka baka kyauta, alman a larabci ana da baka abu kyauta, haka kaga abu ba tare da ka wahala ba, ba tare da ka fita nema ba, kawai taɓa gwas a zo a baka. To shi ma wannan abin saboda ba su sha wahala ba wajen shukawa ko wajen shayarwa ko wajen nomawa ko wajen dafawa, haka kawai Allah ya ba su abin bagwas suka riƙa ci. To shi yasa sai aka kira abin almannu, wannan shi ne dalilin kiran wannan abinci da Allah ya ta ba su da abin sha da Allah ya ta ba su a wannan Sahara da suna almannu, saboda sun same shi ta bagwas. Ibnu Kathir, afwan, Qurtubi yana cewa an ruwaito cewa wannan abin da yake sauko musu na almannu ɗin yana sauko musu daga hudowar alfijir har zuwa lokacin hudowar rana, har zuwa fitowar rana, wato dan daidai wannan lokacin Allah yake zubo da abin. Da sun fita da safe lokacin asubahi za su ga yana ta zuba har lokacin da rana za ta fito sai ya dakata. To kuma abin da duk suka yi ba a lokacin za su ci gaba da amfani da shi, yana zuba kamar raba, shi kasalc kamar yadda raba take zuba, mutum sai ya ibi abin da zai ishe shi a ranar. Idan ya ce zai ajiye, zai iba da yawa ya ce ajiye, to sai ya lalace. Sai dai ranar Juma'a ita ce kadai in suka iba, to suna siya su ajiye ya kwana Asabar su yi amfani da shi ba tare da ya lalace ba. Saboda me? Saboda Asabar ba sa aiki, an sani cewa ranar ibada ce a wajen banu Isra'ila, wajen Yahudu. Saboda haka inda ba an haramta musu yin wani abu a ranar Asabar, to ba za su tafi neman wannan mannu ɗin ba. Haka abinda suka samu ranar Juma'a in suka aje shi, to zai kai Asabar, za a ci gaba da amfani da shi, amma in ba wannan ranar kun ba, to zai lalace, ba zai ajiyu ba. Ranar Asabar kuma ba abinda yake sauka daga ciki, bagi sai bai ba ya saukar musu da komai a wannan ranar. Salwa kuwa an fassara shi da cewa wani tsuntsu ne da yana kama da fakara. An san fakara ko? Wannan ya zo daga Abdullahi ɗan Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai sun fassara shi da cewa ta'irun yushbihu sumani, sumani shi ne fakara. tsuntsu ne da yana kama kinan kaga a fassara su ba lalle shi ne ba wasu kuma suka ce a shi din ne ma shi fa karance kamar mujahid sha abi dhahak ikrima tace shi ne ba dai wani abu tabbas da yake nuna cewa shi ne ko ba shi bane da cewa mu yanzu fa karance ake ta ci a cewa salwa 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 to ta yi salwa ce ka ci ta yi kuma fakara ka ci Allah dai duba zuciyarka kawai to yakan fado musu gasashe zaka ba irin taka fakarar ba yakan fado gasashe kwanaki can an yi cuwatuwar wannan sosai ni ba sai aka daina ba da kwanza da waye da waye da waye aka dinga abin nan sana'arsu kuma karshe kamar an yi wa dauki to babu wani abu da ya nuna cewa wannan fakarar da kake ci ita ce waccan salwa din da aka saukar wa banu Isra'ila kuma tun taso gasashe ya ci kaga ba irin taka bace taso daga an kawo sai ci babu maganar a yanka a fige a gasa a dafa duk ba wannan to Allah ya musu wannan duka dan ya dauke musu wahalhalu ya kuma nuna musu goyen bayansa da kuma abinda annabi Musa ya goyen bayansa ga annabi Musa alaihi salam cikin sahara suke da sun bar garin Masar basu kuma karasa cikin kasar Sham ba da haka suna wannan dan yankin kuma sahara ce babu komai a wajen da haka suna bukatar wata inaya ta ubangiji kulawa ta Allah subhanahu wataala to Allah ya musu wannan to sai ya ce da su kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abinda muka azurta ku wannan amru ne na ibaha wa irshad in kana bukata ka ci ba an ce dole koyo lokaci ku ta ci ba in ka bukata ka ci in ka bukata ka bari kuma wannan ba yana nuna cewa ba a ce kasu ci wani abu sai wannan akwai abubuwa da yawa a idaski akwai dabbobinsu suna tare da dabbobinsu ka manta ba haka wasu ka fito ba suna tare da dabbobinsu sai dai a wannan lokacin babu tsirrai babu kayan tsirrai babu kusa kasa tare da su shi yasa da suka yi dogon lokaci suna ta samun wannan ka sharba daga ubangiji subhanahu wataala sai suka cewa annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha yanzu su suna so koma cin albasa haka sun gaji da wannan soyayyen tsuntsun wannan dabi'a ce ta dan adam shi yasa aljanna babu wannan Allah sifanta aljanna cewa la yabghuna anha hiwala yan aljanna ba sa neman canji a cikin aljanna komai za a baka a duniya sai ya gundure ka a baka yau a baka gobe a baka jibi duk yadda kake son shi in kai takar ko binken gida sai ka ji wata rana in ka ga wani da ce naka ne komai kyan abun hawa sai ka kana son canji komai a duniya yana da wannan ɗabi'ar to shi yasa Allah ya sifanta aljanna cewa la yabghuna anha hiwala zaka ni'imar da take ciki ba ta gundura haka kullun ji zaka kana so ba ka ci cewa ta ishe ka ba to shi ne Allah ya ce wala tatghaw fihi kada ku shishigi kada ku wuce iyaka cikin lamarinsa kada ku ketare wannan halal ku ce za ku je ga haram iya wannan halal din da Allah ya halatta muku ku ci kar ku ce za ku ketare iyaka kar ku yi dagawa ku sani dagawa ita ta kai Fir'auna ta baro da yayi sama ubangiji subhanahu wataala ya kasa da shi da ya nuna shi wani ne sai ubangiji ya kasa da shi da haka ku ma kar ku ce za ku dau irin hali na shi Allah ya ba ku arziki ku gode masa Allah ya ba ku arziki ku kibauta masa Allah ya ba ku arziki ku rika amfani da shi wajen sabansa kada ku kuskura ku ce za ku yi wannan fa yahillu alaikum ghadabi sai fushi na ya tabbata akan ku hukuma ta talzimce ku ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى wanda kuwa duk fushi na ya tabbata akan sa to hakika ya halaka wato ya rubta ramin halaka shine hawa ya fada ramin halaka to tunda cewa abinda fir'auna yake kenan shi ma karshe da yayi sama yana jin shi rabbukumul a'la Allah ya rubto shi sai gashi cancan kasar ruwa wanda har gobe yana kasa saboda haka ku ma ku guji fusata Allah in kuka ce za ku fusata Allah zai yi kasa kasa da ku kamar yadda ya kasa kasa da shi. Menene fusata Allah? Shine Allah ya maka ni'ima maimakon ni'imar da ya maka, gode masa, ka nemi yardar sa, sai ka rika amfani da ita wajen saba masa da fusata shi. To shine Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya tsawatar musu da wannan, ya ja musu kunne domin su san cewa ba wai aikin Allah ya tsaya daga kan Fir'auna kadai ba, duk wanda zai dauki hali irin na Fir'auna ko shi wane ne, to karshe abinda ya samu Fir'auna na halaka shi zai same shi. Ce fa ya hilla, a wannan kira'ar fa ya hilla ita ce kira'ar jumhur, fa ya hilla bi fathi al-ya'i wa kasr al-ha'i, a kira'ar Kisa'i kuma fa ya hullu alayhi ghadabi, fa ya hullu alayhi ghadabi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa. Za mu tsaya a nan, abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, da muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.